Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yanko Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Babanne da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Juma'a ta babbar rana, 2 ga watan Afrilu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da su, ga Babanne da kanun labarai.
Bayan fiye da mako guda da masu ikirarin jihadi suka kai wani hari da ya halaka mutane a garin Palma na arewacin Mozambique, waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe, babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas. Mutane biyar sun mutu sannan uku sun jikata a kasar Sudan ta Kudu, bayan da wasu 'yan bandaga suka kai harin kwantan bauna akan jerin wasu motocin dafan kaya. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko, wanda ya umarci biyar daga cikin mambobin majalisar zartarwa da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na $2 trillion.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan bacewar jirgin saman sojin kasar.
Ya bata Allah ya dawo da shi, shi ne addu'an da zamu yi. Mu tsoronmu shi ne irin wannan jirgin ya shiga hannun 'yan ta'adda. Tashin hankali, babban tashin hankali ne ga 'yan Najeriya. Amma tun da an ce ya bata, mu roƙon Allahnmu Allah ya sa ya dawo ko a gano a dawo da shi.
Muna kuma dauke da tattaunawa da muka yi da Hajiya Ramatu Ahmed, shugaban wata kungiyar African Love Center, akan batun alluran COVID dan tin anan Amurka da wasu ke kin yi.
Kuma da suke ce mana ba su yi masa so. A duk kuma yanda alamarin ke tafiya yanzu ya kai ba kana so baka so shi dai kai.
Muna kuma dauke da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar. Kana akwai kuma sakon sai har Juma'a, to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bayan fiye da mako guda da masu ikirarin jihadi suka kai wani hari da ya halaka mutane a garin Palma na arewacin Mozambique, waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe, babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas. 'Yan uwan waɗanda suka tsira sun yi dafifi a wajen tashar jirgin ruwan, suna ƙoƙarin hango 'yan uwan nasu suna saukowa daga cikin kwale-kwale da suka iso daga Palma, wanda yake da nisan kusan kilomita 120. Fiye da mutane 8,000 sun rasa mahallansu, an kashe da dama kana da yawa sun bata, biyo bayan harin da aka kai a garin Palma a ranar 24 ga watan Maris. An bayar da rahoton cewa masu ikirarin jihadi sun filla kan mazauna garin Palma tare da lalata gine-gine da ya tilasta wa dubban mutane tserewa don neman mafaka a dazuka da ke kewaye. Ana ganin wannan harin a matsayin mafi girma da masu ikirarin jihadin suka addabi lardin Cabo Delgado tun 2017. A jiya Alhamis, mutane biyar sun mutu sannan uku sun jikata a kasar Sudan ta Kudu, bayan da wasu 'yan bindiga suka kai harin kwantan bauna akan jerin wasu motocin dafan kaya waɗanda suke dawowa daga kasar Uganda akan hanyar su ta Juba zuwa Nimule. Wani yi mai magana da yawun sojojin Sudan ta Kudu ya dora alhakin kai harin kan kungiyar 'yan tawayen National Salvation Front, wato NAS. Wani jami'in soja da ke wurin duba ababen hawa akan hanyar Juba zuwa Numila ya ce an kai harin kwantan baunan ne kan motocin dakon kaya uku da karfe 6 na safe a yankin Kittu. Mai magana da yawun sojojin Kanal Santo Domic ya ce fasinjoji da direban motar dakon kayan ta farko sun tsallake rijiya da baya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko, wanda ya umarci biyar daga cikin mambobin majalisar zartarwar da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na $2 trillion. Biden, wanda ya gabatar da gagarumin shirin gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace a kasar da kuma ƙara hanyoyin sadarwa ta yanar gizo a ranar Laraba, ya kuma umarce dukkan shugabannin hukumominsa da su duba shirin kashe kuɗaɗen don su tabbatar an sayi kayan Amurka da kuma bin dokoki, wanda zai ƙara buɗe guraben ayyuka ga ma'aikata Amurkawa. Biden ya naɗa sakataren sufuri Pete Buttigieg da sakatariyar makamashi Jennifer Grahams da sakatariyar gidaje Marcia Ford da sakataren kwadago Marty Walsh da sakatariyar kasuwanci Gina Raimondo da su jagoranci wa jama'a bayani da neman goyon baya ga shirin samar da kayayyakin more rayuwa.
To ka kafin baballe ya sake dawowa da wasu karin labarai. Yanzu kwanaki biyu kenan da bacewar wani jirgin sojan saman Najeriya a jihar Borno da ke shira arewa maso gabashin Najeriya da kuma ke makwabta da wasu kasashen Afirka guda uku da suka hada da Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Tun a ranar Laraba ne aka bayyanar cewa jirgin ko sama ko kasa har zuwa wannan lokaci ba labari. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Yanzu kwanaki biyu kenan da bacewar wata jirgin saman sojan Najeriya a jihar Borno da ke shirin arewa maso gabacin kasar da kuma ke iyaka da kasashen Afirka uku da suka hada da Chad da Nijar da kuma Kamaru. Tun a ranar Laraba da Martini dai aka nemi wannan jirgi aka rasa hau kuma daina jin ƙuriyarsa a kuma daidai lokacin da ke cigaba da farauto mayakan Boko Haram. Har yanzu dai babu wanda ya san inda wannan jirgi ya nufa kuma ba a samu labarin inda jirgin yake ba. A baya dai wasu jiragen sojan Najeriya na bacewa wanda daga bisani mayaka kan doki alhakin kai hare-hare da kan irin waɗannan jirage sai dai bacewar wannan jirgi na Alpha Jet har yanzu babu wani da ke alhakin bacewarsa. Sai dai hakan ya sa babban hafsan sojan sama na Najeriya ya Marshal Oladawo Amawo zartar jihar Borno da kuma sauran manyan sojojin saman Najeriya don binciken musabbabin bacewar jirgin. Wannan halin yanzu ake cigaba da binciken inda jirgin yake. Na kuma nemi jin ta bakin wasu al'ummar jihar Borno game da wannan bacewar jirgin.
Sunana Abubakar Musa. To gaskiyar zancen shine da safe da na shiga yanayin yaran gizo sai nake je wai Alpha Jet a Borno na Najeriya kuma wai ya bata. Fi sabilillahi da kwarewan sojojin mu na Najeriya da yanayin su da kwarewan aikin su a ce har jirgi zai bata. Gaskiya wannan abun dubawa ne. Ya kamata sojojin Najeriya da duk inda jirgin nan yake su je su nemo. Ya za a ce ma jirgin sojan Najeriya a ce ya bata kuma a Najeriya ya bata.
Sunana Malam Muhammad. Wato abun ga mai hankali abun tsoro ne. Allah ya bata, Allah ya dawo da shi, shine addu'an da zamu yi. Mu tsoron mu shine irin wannan jirgin ya shiga hannun yan ta'adda. Tashin hankali ne, babban tashin hankali ne ga 'yan Najeriya. Amma tun da an ce ya bata, mu roƙon Allah mu Allah ya sa ya dawo ko a gano a dawo da shi.
Bala Muhammadu ya ji na ji labarin shi. Eh gaskiya ya kwata na bi ara kalewa sai kuma da ya sotro kuma da ya rabe gurbin mu.
Sunana Abubakar Sharif Bama. Eh mun ji labarin da ma abuna a bakin mutane ana an bata jirgin sama. To ya taya za a bata har jirgin sama wannan? Muna kan tunanin sa ne wannan ko abuna sisi ne ko toro ne har ma zai bata jirgin sama. Saboda haka ne muna har yanzu muna kan tunanin sa.
Wasu al'umman jihar Borno kenan da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya ke bayyana ra'ayin su game da bacewar wani jirgin sama na mayakan sojin Najeriya da aka shiga kwanaki biyu kenan ba gano inda yake ko sama ko kasa ba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya.
Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka a arewa maso gabashin Siriya sun kame sama da mutane 70 a wani aiki da suke ci gaba da yi a sansanin 'yan gudun hijira na Al-Hol, wanda aka buɗe shi a cikin watanni uku na baya-bayan nan a matsayin wata sabuwar matattara kungiyar 'yan ta'adda na IS. A ranar wannan Lahadin da ta gabata, dakarun SDF suka kaddamar da samaman wanda ya hada da kusan sojoji 5,000 da jami'an tsaro na cikin gida. Suna yin bincike lungu da sako na sansanin, suna neman duk wanda suke tunanin yana yi wa kungiyar IS aiki. Dakarun SDF sun wallafa wasu hotuna a shafukansu na sada zumunta waɗanda suka nuna dakarun SDF ɗauke da manyan makamai da rakiyar tankokin yaƙi sun shiga cikin sansanonin kuma suna shiga tantuna yayin da suke neman masu aiki da ƙungiyar IS a daidai lokacin da aikin ya shiga rana ta biyar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Allurar rigakafi miliyan 150 ne aka bayar a nan Amurka. Wasu miliyan 54 da 600 ne suka karbi allurar su baki daya tun daga lokacin da aka fara wannan rigakafin. Amma duk da haka akwai wasu da suke kin zuwa karban allurar. Hajiya Ramatu Ahmad ita ce shugaban kungiyar African Life Center mai rajin kare lafiyar al'umma Africa a New York, kuma ɗaya daga cikin kungiyoyi da hukumomin New York suka ba su izinin kai mutane a basu rigakafin. Ta mana fashin baki game da aikin rigakafin.
Akwai wanda
cewa ba yadda ayi ba akwai wanda suke tafiya suna ce ma mutane ka su to gashi nan kuma abin na kashe mutane amma da aka fara yi an gan kama yanzu wanda suke hospital number na ragewa sannan mutuwan kuma yana ragewa don shi wannan ne muke kokari muna taya mutane su yi kokari suna suje su yi alura muna iya muhimma mutane appointment samu alura yanzu muna cikin Brooklyn daga Brooklyn mun je mun zo Bronx mun je Borough su duka akwai wanda kuma na yi musu cesa waɗannan da na yi ma mutane yanzu aka na ce sun kai dare ko sun fi dare guda da na yi musu muna educating mutane ne kuma muka yi forums mun yi forums
kun yi taruka
muka yi muka educate mutane kai wannan yanzu ma na cikin planning guda da suke yi da people with disabilities cesa
na mutane masu fama da nakasa kenan
Africa kuma da mutane haka sakanin mu shi sai ya kamata su kuma na mu dinga muna include su cikin ababa abso kuma su gane kama babar su baya ba shi sai wannan kuma ina cikin yi wannan taruwa ba wadannan mutane mu yawaye mun da suke da disability
to hadiya abinda muke so mu sani cikin aikin nan da kuke yi daga Brooklyn kuna bari ana yi ma mutane allura ya mutanen Afirka daga can Brooklyn ana samun mutanen Afirka suna shiga ana musu alluran kamar yadda kuke so
Brooklyn bai yi ma mutane da yawa Brooklyn ba amma wanda na yi ma da yawa ne Bronx suke but yawaye nan da suke ma mutane daga Brooklyn gaskiya ba kowa duka yake so yayi ba akwai wanda su suna gida su ga abin da zai faru sannan su yi ba su so su yi daga baya a ce gabin da yanzu sai sako wanda har yau hashtags nan da government ke fadi kuma mutane ba su so su na
muna da suna zukewa ba su so su je
ba su so su yi sai sa suna nan ko wanda suke ce muna ba su yi ba san ne to a duk kuma yanda alamarin ke tafiya ya zo ya kai ma kana so baka so shi dai kai
to Hajiya kun yi bincike kun gano ko kila da suke cewa ba su so yin sun ga wanda aka musu alluran amma kuma daga baya ya zo ya zama matsala ne yasa suke mutanen Afirka da dama suke janyewa daga neman yin alluran
abin da yasa akwai wanda in suka yi na farkon nan she ba su ji dadin jikinsu akwai wata da ta ce min ita da ta yi na farko ba ta ji dadin jikinta ba ta ce ba ta yi kuma na biyu to shi na yi sira da ita nake mata ta yi kokari ta yi na biyu na gane problem da take explain ko ni da kaina da nayi da farkon nan ni reaction da na samu ne ido na ta hagu ya fara kai kwana uku bayan aluran kwana uku shi ya fara kai sosai ina jin zafi amma yanzu haka zafi da kai ya wuce to shi kowa duka da body shi yadda zai react yanzu zan je yi na biyu
Hajiya Ramatu Ahmad kenan shugaban kungiyar African Life Center a New York Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
manuniya to in shi yana fita matarsa na fita da dukkan waɗanda suke asorok suna fita su je su yi jinya a waje waɗannan kuɗaɗe da ake warewa a kasafi ina suke zuwa
maganar matsalar fita asibitocin turai kenan ke cigaba da turo ta taburza wadake dai ita ma maganar zari hannun gwamnati game da maganar tallafin mai fata na kawo cece kuci
ai bai kamata ce al'umma su ne za su wahala saboda gwamnati ta kasa nemo waɗannan da suke cuwa ba
wasu waɗanda suka yi tallan tallata jam'iyyar AFC NDC a fadin Nigeria kuwa cewa suka sun dawo daga rakiyarta
talakan da ya sha bakar wahala ya budare ya burana ya sha ruwa da iska ya yi tahajjudi ya azumin nafila sannan ya kafa ya tsare yanzu shine ke tsala ihu
sai dai kuma su wadanda da su aka yi talan sun ce an yi wa jam'iyyar gurguwar fahimta ne
mutane sun dauka an kori PDP yanzu lokaci ne namu da zamu rinka rabon kuɗi kamar tasoyin gida adun buji kuɗin nan a dosa raba ma kowa da kowa
waɗannan ba kaɗan ne daga cikin muryoyin da zamu murgino muku a cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'umma mafita akan tsarin siyasa da kuma kokarin kwakulo mafita ga shugabanni da kuma wadanda ake shugabanta musamman dai a kasashe masu tasowa daya daga cikin manyan matsalolin da ke matsalambar matse ci gaban kasashe masu tasowan kuma ita ce maganar tabarbarewar kayayyakin more rayuwa bangaren harkokin lafiya kuma na cikin manyan batutuwan da ke jan hankalin irin wannan kasashe musamman dai a Nigeria da suke ganin rashin guraren da ya kamata a duba mutane shike jawo duk wanda yake ganin hannun shi da shuni ya tsallake daga Nigeria ya ketare zuwa ketare domin shi ma ya samu damar ganin an duba shi maganar tsallakawa tsallaken dan duba shugabanni kuma ita ce a wannan karan ta kare jawo hankalin ƴan Nigeria musamman ganin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bar Nigeria da yace zai je dan huta ne kuma daga nan za a duba shi sai dai da haka ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran da kan kai komo kuma lauya da ke zaman kanshi barista Elzubair Abubakar ya ce duk da yake ba laifi ne shugaba ya ketara ketare dan a duba shi ba amma dai akwai alƙawura ne da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga yi wa ƴan wannan kasa
da farko dai fitan shugaban kasa bai zama laifi a doka ba ko don shekarun sa da kuma yadda ya ta wahalhalu a asibitoci shekarun baya akwai buƙatar dama ya rika fita lokaci yana kula da kanshi sai dai alƙawarin da yayi ne game da asibitocin Najeriya da kuma alƙawarin da yayi na cewa in ya zama shugaban kasa dukkan jami'an gwamnati ba wanda zai fita kasar waje ta dalilin jinya saboda ya ce zai gina asibitocin da ake da su a waɗancan kasashen ta yadda dukkan mutanen mu za su yi jinya ne a Najeriya to amma kaga bai biya wannan buƙatan ba shi kanshi kuma fitan shi ya zama lallai kamar medical check up da ya cika waɗancan alƙawuran da yayi da medical check up a nan Abuja ma sai a kuma in ka lura fadar shugaban kasa tana da asibiti wanda ake kira Asoro Clinic wannan kasafin kudin Asoro Clinic mu ma takaita ba 10 yadda Nigerian Medical Association take fada ba mu ce kasafin teaching hospitals guda 5 ne ake yi ma Asoro Hospital kaga kudi ne mai yawa to in shi yana fita matarsa na fita mataimakin shugaban kasa na fita da dukkan waɗanda suke Asoro suna fita su je su yi jinya a waje waɗannan kudade da ake warewa a kasafi ina suke zuwa to kaga wannan babbar ayat tambaya ce
tintintintini ake takuntun kuɗe juna akan maganar tallafin taimakawa talakawa musamman ma dai a bangaren albarkatun man fetur din da suke ganin kawai kuɗi ne ake tattaga a tura a taimaka wasu wanda suke da ƙarfi a cikin gwamnati yayin talakawan ke cewa ko ma dai wake tattare waɗancan kuɗaɗe idan an tallafa suna jin daɗi da zaran an zare tallafin kuma sukan ji a jika tunda dai faduwar farashin mai a kasuwar duniya ya baiwa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari damar datse tallafin da ake bawa bangaren mai a wannan kasa ko da ke dai kare karuwar farashin mai a kasuwar duniyan kuma na kare dawo da hannun agogo baya na karin hauhawar farashin mai a Nigeria wanda wannan ne yasa aka ji shugaban kamfanin Comfortable Monetary Nigeria NNPC Mallam Mele Kyari na ga yau duniya cewa kudin da ake kamfata naira miliyan 120 duk watan duniya don tallafawa al'umma fa ya riga kai matakar da gwamnati ba za ta iya ba sai dai masani a karkokin tattalin arziki kuma babban malami a kwalejin kimiyyar fasaha ta tarihin Najeriya ke Kaduna Katpoli Dr. Ismail Muhammad Anchau ya ce ya kamata a yi nazari game da wannan tallafi
dama tallafin da gwamnati take badawa ne ta cire yanzu abin da ake magana man nan idan aka cire a Najeriya aka cire da shi kasuwan duniya to ana mishi farashi na kasuwan duniya ne misali kwanaki ya kai dala 68 idan ya daga baya dala 63 to duk lokacin da ya karu idan aka bi wannan tsari na jarin hujja to anan cikin gida ma zai karu ma'ana in bai karu ba to gwamnati sai ta bada tallafi ma'ana idan aka shigo da shi gwamnati za ta ce to idan ya kamata sai sai da 200 ne gwamnati za ta ce to sai naira 100 ita kuma ta bada tallafin naira 100 amma abin da nake kallo a duk irin yarayenmu na Najeriya da Afirka menene ake mutala kan da yake wannan da haka ko nawa gwamnati za ta bada a matsayin tallafin nan ya kamata ta bada shi da ka samu sauki rayuwa saboda zanan man fitar din nan ya zama an kancin tallafin nan ya ƙara tsada wannan tallafin da ake ce kuɗi da yawa din yana da amfani matukar za a bada tallafin kuma al'umma za su samu man yadda ya kamata
dakta wasu suna korafi ne akan cewa ai kuɗin da ake sawa din yayi yawan da gara a cire kuɗin a taimaki mutane ta wani bangaren
wannan argument din an dade ana kawo shi tun muna jami'a ake kawo wannan amma kuma sai kaga a ƙarshe da aka cire na kwanaki da aka cire yanzu rayuwar mutane bata kala lalacewa ba tun cire wanda ake yi banda lokacin shugaba Abacha rayuwar mutane ta inganta ne
mafi akasarin lokuta gwamnati da wasu ƴan ƙasa dai na daddagewa ne cewa abin da yasa ake zahi hannun gwamnati akan tallafin mai a tarayyar Najeriya shine wasu shafaffu da mai ne kawai ke tattare tarin tilin kuɗin su tura a ajiyunan su a maimakon tallafawa talakawa sai dai Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce laifin ba na talaka bane saboda haka gwamnati ya kamata duba ba wai ta ce ta daina tallafin ba
ana sa boko ne eh kun diddigan man da ake amfani da shi a ƙasa misali a ce kililita miliyan 300 ne misali to idan ana so a ce wacan sai a mai da shi kililita miliyan 500 to kaga gwamnati sai ta bada tallafin bisa ga wannan yawa to wannan kuɗin sai ya jira dai ya koma hannun waɗanda ba su ya kamata ba to shi yasa gwamnati za ta yasa kashe kuɗi ba za a yi kididdigan asalin man da muke amfani da shi a gida ba sai ga kididdigan yana wuce ainihin yadda mutane suke sha kuma ana yi ne da gangar ana sa boko ne a kawo rubuce-rubuce sai a sanya haka a ƙarshe gwamnati sai ta kai tana kashe kuɗin da yawa kuma in haka ne ai bai kamata a ce al'umma su ne za su wahala saboda gwamnati ta kasa nemo waɗannan da suke cuwacewan ba gwamnati ta kasa kenan
me yiwa ganin irin tsananin rayuwa da ake samu ta hanyar cire tallafi na taimakawa al'umma a wasu bangarori da sauran abubuwan da suke ganin suna ƙara jazuba bakin jinin gwamnati ke sanya wasu ƴan jam'iyyar APC da su aka yi tallan tallafi jam'iyyar a ko ina a wannan ƙasa ke ci gaba da zuruntun zare hannunsu akan maganar tallata jam'iyyar da suka ce ba dai za su bar jam'iyyar ba amma kuma suna so su gaya wa duniya jam'iyyar ta riga ta gaza ta gajiya malam Lawal Maimai anguwar Rimi a Kaduna ɗaya daga cikin wanda suka zaga ko ina wajen gaya wa duniya cewa jam'iyyar APC za ta kawo sauyin da ake nema
a duk wani tsari da jam'iyyar APC za ta yi tunanin tana yi wai da niyyar cewa za ta kai gaci har ta ci wannan zaben wallahi ba mai tasiri bane hasali ma wancan kalamai da mai malabu ne yayi shugaban riko na jam'iyyar APC na kasa na cewa wai akwai ma wasu tsare-tsare da suka yi na zama kan mulkin Najeriya har nan da shekara 32 wannan barin zance ne ina tabbatar maka da cewa istighfari da talakawan Najeriya suke yi na kuskuren da suka yi na zaben jam'iyyar APC to wallahi bai cika mizanin
su amma Allah ka ba APC ne
ina nan daram a cikin jam'iyyar APC
na me na suka so kata
abinda zai kore ni a ciki ai a yanda suka dauko rashin tsari a yanda ake tafiyar da mulki a jam'iyyar APC sun kare duk wani alkawari da suka dauka ma talaka talakan da ya sha bakar wahala ya budare ya burana ya sha ruwa da iska ya yi tahajjudi ya yi azumin nafila ya yi kiyamul laili sannan ya kasa ya tsare yanzu shine ke tsala ihu yana cewa ya rantse da Allah inda ya san haka gwamnatin jam'iyyar APC za ta yi mulki wallahi da bai zabe ta ba
sai dai wasu ƴaƴan jam'iyyar APC na ganin gaza gani da gangancin gangan ne ke sa a gaggazawar jam'iyyar APC a wannan kasa barista Muhammad Ibrahim Zaria ɗaya daga cikin gaggayan jam'iyyar APC da ya ce ya kamata dai a ga wa duniya cewa gurguwar fahimta ce ma wasu ƴan ƙasa suka yi wa jam'iyyar APC da ke kan madafin iko yanzu
a'a dai ba ku daina cewa an gaza yanzu in ka dauki tattalin arzikin Najeriya an dauko ta daga wajen kasa da 45 yanzu ta dawo mu ne na 26 a tsarin kasashen matalauta a duniya guda 10 ba Najeriya ciki
amma da me yasa ƴaƴan ku suke soka ku
abin da yasa ka gane ne ku mutane sun dauka an kori PDP yanzu lokaci ne namu da za mu rinka rabon kuɗi kamar ta soyi gyada a dumbuji kuɗin nan a dosa raba ma kowa da ku
amma a siyasa ko ba ba kuɗi ba ai zaka sare a baka makani
a wannan wani abu ne daban baka wuce rabon ka amma abin da muke so ku fahimta shine bayan da za a yi a irin tsarin tattalin arziki da siyasa da muke da shi irin ta Najeriya da kuma wanda muka yi aro a kasashen yamma ba a karaban kuɗi haka kawai ba gurguzu ne ba
to duka kuma da wannan baje batun bayani na barista Muhammad Zaria ne zamu zira zaren zuge bakin buhun manuniya na wannan mako a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen ganin shirin manuniya ya nuna musamman ma dai sashen Hausa na muryar Amurka da ke kawo muku shirin kowane mako ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya
to a gaida na Ikara to yanzu kuma sai na sihar mu ta juma'a tu babbar rana.
Sunana Halifa Ali Ahmad Abdul Fatih daga Madinatu Maiduguri. Nasihan da muke wa jama'a a yau wannan juma'a shine jama'a kun ga halin da muke ciki a wannan kasa. Koma ga Allah. Mu ji tsoron Allah, mu duba laifuka da muke yi wa Allah, mu ta istighfari, mu ta istighfari mu daina shi. Na biyu na kira ga jama'a, kuma yanda nake mu ji tsoron Allah wannan abu ba inda zai kai mu. Yau a kashe wannan, gobe a shiga gida a kashe wannan da sauransu. Wayannan fa mutane ne, rai din nan na Allah ne. Allah ne yake da ikon ya yanke mata kwanakinta. Kai mahaluki baka da wannan iko. Idan ka shiga wani hali yau ka je ka kashe wannan ka shiga kashe wannan, duk dalilai da ake bayarwa ba dalili bane. A ce ba ai adalci ba, saboda ba ai maka adalci ba, ba ai maka komai ba, ba ai maka ruwa ba, ko ba ai maka asibiti ba, shine ka dauki makami. A'a, ko kuma saboda baka samu aiki ba, shine ka koma sace sace. A'a, ko kuma dan an sace maka naka, kai ka je ka sake na wani, wannan ba daidai bane. A musulunci wannan ba daidai bane. In mutum ya sace maka ko ya kashe maka, ka neme shi ka kashe wajen masu hukunci su hukunta shi, ba kai ka dauki nauyi da hannunka ba. Ba ta yadda za a kashe Muhammadu anan, kai ka je ka samu Sunday ko John ko Bukar a wani guri ka kashe shi ka ce ka dauki fansa. Wannan ba fansa bane, wannan zalunci ne.
To a gaida Halifa Ahmed Abu Fati. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Shekara daya kenan da barkewa annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
Bayan fiye da mako guda da masu ikrarin jihadi suka kai wani hari da ya halaka mutane a garin Palma na arewacin Mozambique, waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe, babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas. ‘Yan uwan waɗanda suka tsira sun yi dafifi a wajen tashar jirgin ruwan, suna ƙoƙarin hango ‘yan uwan nasu suna saukowa daga cikin kwale-kwale da suka iso daga Palma, wanda yake da nisan kusan kilomita 120. Fiye da mutane 8,000 sun rasa mahallansu, an kashe da dama, kana da yawa sun ɓata. A jiya Alhamis, mutane 5 sun mutu sannan 3 sun jikkata a ƙasar Sudan ta Kudu, bayan da wasu ‘yan bindiga suka kai harin kwantan ɓauna a kan jerin wasu motocin dakon kaya waɗanda suke dawowa daga ƙasar Uganda a kan hanyarsu ta Juba zuwa Nimule. Wani mai magana da yawun sojojin Sudan ta Kudu ya ɗora alhakin kai harin kan ƙungiyar ‘yan tawayen National Salvation Front, wato NAS. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko, wanda ya umarci 5 daga cikin mambobin majalisar zartarwar da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na $2 trillion. Biden, wanda ya gabatar da gagarumin shirin gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace a kasar da kuma ƙara hanyoyin sadarwa ta yanar gizo a ranar Laraba, ya kuma umarce dukkan shugabannin hukumominsa da su duba shirin kashe kuɗaɗen don su tabbatar an sayi kayan Amurka da kuma bin dokoki, wanda zai ƙara buɗe guraben ayyuka ga ma'aikatan Amurkawa.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. kafin mu sallama da ku bari mu mika taziya ga Alhaji Sani Imam dan masanin dogon daji akan rasuwar surukin shi Alhaji Aliyu Abubakar Ciroman dogon daji wanda Allah ya wa rasuwa ranar Litinin da ta wuce to Allah ya ji kansa da rahamarsa amin haka zalika muke mika taziya ga tsohon shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF Alhaji Aminu Mai Gari bisa rasuwar Hajiya Maryam Daso matar marigayi Alhaji Abubakar Garba Lami dan madamin wuti wace Allah ya wa rasuwa ranar Litinin da ta gabata da fatan Allah ya kanta da rahama amin yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Jude wanda ya bada umurni da ma injiniya mu na wannan safiyar Baba Yakub Makeri da shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku a kasance da muryar Amurka anjima kadan da hantsi assalamu alaikum